sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum ni ne Farfil Hashim Gumel tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Laraba 28 ga watan Satumba na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa a yau Laraba ne za a kaddamar da fara kamfen ɗan takarar shugabancin Najeriya na zaben shekarar 2023. Sai kuma shirin ciwon yamaci wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridan kasar Kamaru. Amma yanzu sai a gyara zama domin fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci ga cikakkun labarin. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun buƙaci sauran ƙasashe da su bi sahun Amurka da wasu ƙasashen yammacin duniya da neman kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gudanar da muhawara a zamansa na gaba a shekarar 2023 kan batun haƙƙin ɗan adam na ƙasar a yankin Xinjiang da ke ƙasar Sin. Daftarin ƙudurin da aka gabatar a ranar Litinin ya samu goyon bayan Birtaniya, Canada, Sweden, Denmark, Finland, Iceland da kuma Norway. Ƙungiyoyin Uyghur fiye da 60 daga ƙasashe 20 sun yi maraba da daftarin. A jiya Talata, kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Sin, Wang Wenbin, ya shaidawa manema labarai a birnin Beijing cewa ƙasashen yammacin duniya da suka rattaba hannu kan daftarin ƙudurin suna amfani da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya wajen tsoma baki cikin harkokin cikin gida na birnin Beijing. An zanci gawar wani lauyan Kenya da aka tuhuma da laifin ba da rashawa da kuma barazana ga shaidun waɗanda za su ba da shaida kan shugaban ƙasar na yanzu William Ruto. 'Yan sandan Kenya da 'yan uwan Paul Gicheru sun tabbatar da mutuwarsa a daren ranar Litinin da kafafen yaɗa labarai na cikin gida. Har yanzu ba a sami abin da ya jawo mutuwar lauyan mai shekaru 50 ba, kuma kakakin 'yan sandan bai amsa kiran da aka yi masa ba. Hukumar kare haƙƙoƙin ɗan adam ta Kenya ta faɗa wa muryar Amurka cewa mutuwar Gicheru yayin da yake fuskantar shari'a a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa bisa zargin katsalandan kan shaidu abin takaici ne.
Inan jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya inda a yau Laraba ne za a kaddamar da fara kamfen ɗin 'yan takarar shugaban ƙasa na babban zaben Najeriya da za a gudanar a watan Fabrairun shekarar 2023. Nasiru Almeli kaya gare ka.
Tuni wasu daga 'yan takarar suka shirya fara kamfen ɗin tun daga sanyin safiyar Laraba nan don cin gajiyar kaucewa fafa ƙura ranar tafiya. Dama cin magoya bayan 'yan takarar jam'iyyu sun yi gangami a garuruwa daban-daban don ganawa da magoya bayansu da zama cikin shirin kaddamar da kamfen ɗin. Jami'an labaru a hukumar zabe Zainab Aminu ta ce hukumar za ta zuba ido don kada hukumar kamfen ɗin da aka rattaba don gudanar da shi bisa ka'ida.
Idan muka duba sashi na 92 sakin layi na 1, idan ɗan takara ya saba wa wannan dokan da aka gindaya, akwai tarar naira miliyan 1 ko kuma wata 12 a gidan yari. Idan kuma jam'iyyar siyasa ce ta saba wa wannan dokoki da aka gindaya din, akwai tarar miliyan 2 a karo na farko da ta saba. Idan ta kuma sake sabawa, akwai tarar naira miliyan 1. Hakanan akwai doka da ta hani ga wato yin gangamin yakin neman zabe awa 24 kafin ranar zaben.
APC mai gwamnatin tarayya dai ta dige fara kamfen ɗin har wani lokaci da tace za ta sanar, duk da bata ce idan ɗan takararta Bola Tinubu na ƙetare ba ne, da hakan ya kawo raɗe-raɗin ya je duba likita ne. Salon Tinubu tun zaben fidda gwani shi ne bin hannun gwamnoni da ke da ƙarfi a jihohinsu. Ibrahim Masari ne tsohon mataimakin takarar Tinubu da suke tare har yanzu dare da rana.
Talaka Allah na tuba, ku san ce ai gwamnati sun suka fi shugaban ƙasa zama kusa da talakawa. Saboda haka gwamnati sun ba da gagarumar gudunmawa wajen samun tikitin tsayawa zaɓe na mai girma Bola Ahmed Tinubu kuma ko da an ci zabe in Allah ya yarda da izinin Allah daga wani za a kafa gwamnati kuma har akai karkenta
wace bakin shugaban babban jam'iyyar PDP na Arewa Umar Iliya Damagun ya ce sun shirya tsab don campaign mai tsafta
dan takarar da yau ya samu wannan takara ta shugabancin kasa a koyaushe kullum za ka fudda gwaninka ne sai ka gwada shi da gwanin wasu to in ka tabbatar cewa wannan gwanin naka yana kan kaifinsa to baka shakkan ka kara da kowaye
sauran yan takarar jam'iyyun adawa irin su Rabiu Musa Kwankwaso NNPP da Peter Obia Labour na nuna za su yi tasiri kan manyan jam'iyyu biyu APC da PDP matashiya da ke shugabantar mata a Arewa maso yamma a jam'iyyar SDP Zainab Tijjani Baba ta ce a wannan karo ba sa shakkar jam'iyya mai mulki
ai wannan na wasu jam'iyyu masu majority ai da kenan ai 2023 an canja salo ai komai ya canja ka sani duk wanda zai ji zancen ya sani ba sai ma an faɗa ba so magana wai wata jam'iyya ta APC su suke da majority a ko wani a PDP ba haka bane yanzu aka dauki stage ita da na fito muna da yakini da zamu ci wannan zabe
shugaba Buhari da zai kammala wa'adi a mayun badi yayi alwashin damkara gama ga wanda jama'a suka kada wa ƙuri'a Nasiru Adamu Ilhikaya murar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaiyi da Nasiru Adamu Ilhikaya har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya
Rasha na ikirarin cewa sakamakon farko na ƙuri'ar da aka kada a zaben raba gardama wanda kasashen yammacin duniya suka ayyana a matsayin na bogi ya nuna cewa mazauna wasu yankuna hudu na kasar Ukraine sun zabi zama karkashin Rasha Kamfanin dillancin labaran kasar RIA Novosti ya bayyana cewa yayin da aka kidaya kusan kashi biyar na ƙuri'un daga cikin kwanaki biyar na kada ƙuri'a a biranen Donetsk, Luhansk, Zaporozhye da Kherson fiye da kashi 97 na masu kada ƙuri'a a dukkan yankuna hudu sun amince da haɗewar. Ƙuri'ar raba gardamar da ita sha suka daga Ukraine da Amurka da sauran kasashen yammacin duniya. Waɗanda suke kallon lamarin a matsayin wani aiki da ya saba wa doka. Ko dai yaya sakamakon zaben ya kaya idan Moscow ta sanar ana hangen ba zai samu karɓuwa a tsakanin ƙasashen duniyar ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a ranar Talata cewa mahukuntan ƙungiyar Taliban na gazawa a ikirarin da suke yi na tsaro da shugabanci na gari a ƙasar. Yayin da ƙungiyoyin 'yan ta'adda kamar ƙungiyar IS ke ƙara kai hare-haren ta'addanci a faɗin ƙasar. Fossil Marcus, mataimakin shugaban tawagar taimakon Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan ko kuma UNAMA, ya shaidawa kwamitin tsaro a jiya Talata cewa wasu daga cikin nasarorin da ƙungiyar ta Taliban take da'awarsu na ci gaba da lalacewa da take ikirarin samun nasara kan mamayar ƙasashen waje. Ƙungiyar Taliban ta ce sun maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Afghanistan da yaƙi ya ɗaiɗaita ta hanyar sake kafa daular musulunci zalla. A yanzu dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙalubalanci irin waɗannan ikirari da Taliban inda ta yi gargaɗin cewa lamarin tsaro na ƙara taɓarɓarewa a ƙasar. Ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 da masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba
barka da hantsin wannan rana barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka idan mai sauraro ya kasance da shirin da ya gabata an saurari sirata da Aisha Tilare Abubakar a karamar hukumar agari ta jihar Niger Nigeria wacce ta ci gajiyar shirin Nigeria for Women Initiative wanda aka kirkire shi ta zimmar shawo kan matsalar talauci a karkara kuma mun karkare shirin a daidai sa'ilin da hakimin kumba Musa Sulaiman yake cewa
kamar a ce akwai goma a unguwa sun dama suke zuwa da ibon ruwa sun ya lalace ba ba maka zai ma za kuma yanzu su da kansu suke hana kudin su zai gara goma ko
a yau za a saurari hirata da Justin Habila daga karamar hukumar Turara wacce ta bayyana mana irin sauyin da wannan shirin ya yi wa rayuwarta da ma na iyalanta ta bayyana muhimmancin samun kyakkyawar fahimta tsakanin ta da mijinta ya taimaka wajen bunƙasa 'yar sana'ar da take gudanarwa wani sana'a ce ke
gida min ne rana kawai one crate a gida ne ina sayar da shi wani lokaci in je in sayi tace
ina batun matsaloli
gaskiya ma sanarwa kan da yawa a lokacin da ni wani lokaci a san yanzu gidajen aure ana sa a taimaka juna da ni in mai gida ba shi da shi in kina da shi za mu taimake juna to a lokacin da ba shi da shi kuma business din da ina yi bai isa a ce zan solve damuwa din nan ba amma a yanzu haka gaskiya bukata tana biya every week muka yi meeting ina ije 500 kuma akwai adashi na gida wanda ina yi 2000
wani irin taimako shirin ya baki yayi miki
gaskiya wannan program da aka kafa da ina ce bai taimake ni ba na yi kariya da ni wannan program ne shi yasa nake a nan in ba dan saboda da wannan program ba ban isa ta nan bude shago ba so wannan program shi yasa ina wannan shago
tsawon wani lokaci kika fara wannan sabon sana'ar
fine yanzu
kamar asiya nawa kike samu
wannan lokaci nakan samu 2800 wannan lokaci 2700
bayan cire
kudin uwa kudi
da uwa kudin kuma
duka wannan lokaci nakan samu 40,000 haka yanda aka ba mu 60,000 din a watan hudu shi na dawo na fara
kini
yake kika fara shi da aure shi na zo nan ya kai shekara 10
a da lokacin da kike sai da minara me kike iya yi wa kanki wanda ya ce kuki kirjinki in aka ce a yi abu misali ya ce yau za a biya kuɗin makaranta ki ce to zan biya da tsohon sana'a
gaskiya lokacin yana kai mai gida na dan ba ni da shi yanzu da na samu karuwa na mai gida ma shi ma ya dan huta yana cin daɗi da ni a wani lokaci in ba su da school fees nakan biya ma yara school fees da kudin zazzabi yara sun zaka ko da kai mu ko da tafanan gida ko da wani taimako haka
baya ga wannan sana'a me kika koya sanadiyar wannan shirin wanda baki san shi ba da
a inda ta fara koya mana inda za mu yi business mu samu ci gaba a lokacin da ina fa da ninyar rawan trade ba na iya yin adashi amma yanzu ina yin adashi kuma a wajen nukan iya ni wani abu na je kasuwa abinda zan shiga kasuwan siya nukan rubuta idan da kudin zai kama kafin in fita ko kudin zai kai ko ba zai kai ba saboda sai da zan sai kaya wani lokaci na ci kana je kasuwa kana gan wani ko da zai kawo ka ma kai na kuma ko wani abu ne kana suna kasa
bai da haka mun zan ta da babban abin da ya nisa a game da yadda aka samu zaman lafiya tsakanin ma'aurata da zai wannan shirin an fi da inda aka kawo wannan shirin da kuma ya mata su kan kafe shi
da kuma ta bu su kudi shi a wannan shirin ba ta kan fi wannan rake kansu kuma da sun san sarki kuma masu hawa ne duk sun
basu bayani kuma sun gamsu har suka zo suka karbi abun annin bibi kuma abun ya zama masu alheri tunda matan suka fara wannan ajiya sun gan canji na alheri saboda wannan ajiya kafin ma gwamnati ta kawo musu taimako wannan ajiya ya taimaka musu kure da gaskiya tunda mutum ba zai yi wannan kudi da suka zo suka kwashe cikin akwatin nan mutum ba zai yi ajiya shi a dakin shi har ya kai tsawon lokacin da aka zo aka buda fata aka rarraba musu kudin su ba kuma sun murna kure da gaskiya ga wannan na ma farko tukuna tunda a lokacin nan taimakon da aka kawo musu daga bayan nan ma ba ma fara kawo taimako ba
to yanzu da suka karbi shirin kuma wani irin alkhairi suka samu a rayuwarsu
to ya karu kure da gaskiya saboda irin taimako ya yi mama tamu ba karami ka zo ka yi musu mutumin da ba shi fiye da jari 2,000 aka zo aka ba shi 60,000 ayin sana'a yake so ya yi na gani dai in ya yi niyya an ba shi sarari yin sana'a kuma sun zabura da yin sana'a da wannan kudi kuma alherin da suka gani da wannan sana'a da suka fara da wannan kudi ba karami alheri ba kuma har yanzu muna kan yi saboda ko mako nan da muke ciki mun ga mutane da yawa sun samu taimakon nan
ya batun rikicin ma'aurata da ake yi wa fuskanta
zaman ya yi kyau tunda ka sa hannun nan da kake ji da in mace ba ta da abun hannun shi mijin kuma ba shi da shi rigima ya zo amma mijin ba yi da shi mace kuma shina da shi abun ya zo da sauki yanzu halin da ake ciki yanzu gaskiya kan yanayin mu ya yi kyau fiye da da kuma mun gode da wannan taimakon da yi ma mata mu
wajen tabbatar da ci gaban ilimin yaran su kuma ta yaya wannan shirin ya taimaka
gaskiya ko dan da ma sun samu daidai da lokacin jarabawa ba su da kudin biya amma da wannan taimako ya zo na tabbata akwai mutane da yawa da yaran su suka samu shiga makaranta dalilin wannan taimako da ba wannan taimako ya zo ba da kudin biyan nan da ake biya kafin yaro ya gama karatun da ba su iya ba amma ga wannan taimako mata da yawa sun yi taimako har yaran su sun samu gama karatu
wani irin yanayi ake fuskanta
rutan ya dauka babu kuma saboda kowa abinda yana hannun shi yana kokari yanda zai yi wannan abu ya karu shauran da zan ba wannan shiri na da sa yi taimako tunda kuma ana kawo lalura iri iri nan wanda ya fi taimaka wa mutane da wuri iri wannan ba mu dai taba gani ba san mata mu ka san ka raya mace guda to ka raya gida ke yanzu kuma mutum ne mata su ko guda ne ya samu wannan kudi ai gida ya to wannan gani sannan rashin kudi ne kuma tunda Allah ya kawo wannan taimako su sannan ya fara
sannan Musa Muhammad Lambata mai kula da cibiyar kula da lafiya a matakin farko da ke gaban Lambata a yi su da yadda matan da suka ci da jiya wannan shirin suka zage da yake domin ganin sun kashe da ke su masu inganta ke haiti ake yi kula da lafiya su ne ke su rasta a wani kwanci na musamman masu ina bi
Kamu kedai kan da kare har suka samu mukan sayana wanda suka ci su ga dare ba da haka nan kuma community su karan kansu akwai lokacin da muka yi musu magana duk activity da ta jide in kika duba maza ga yadda su yake yi kuma muka yi musu magana yadda su maza su yi maka bola kai wannan ne to now what has happened so they so based on this kungi amma ta dinga su suka yi uba ta suka ce to maza ba za su iya ba su mata za su suka ce su za su yi contributing gina kare to inda za ta tabbiya yin kuwa za kuma bi mata suka tara kudi Allah ya sa a lokacin ne kuma suka ce suna so su kira manyan kuri wanda har na tara mutane na kiro su suka yi kuma mata suka taru muka yi magana maza ga lokacin suka ce ai mata sun ba su kunya kun ga duk da su iya baga shi mata za su
Mai sauraro a nan za mu saba ma a cikin shirin ɗaya. Sai a jira da mu amma kuma zuwa idan Allah mai kowa ne ke raya mu. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio Amurka. Da kuma duk kuɗin da aka ji wayoyin su. Sai saba mu ku bi da jirgin mu na sauti. Ni Aisha Mu'azu da ke cewa mu ne lafiya.
A gani da Aisha Mu'azu. Yanzu kuma lokacin da Awul Garba zai kama na sharhin jaridan kasar Kamaru.
Ga farashin jaridan mu na wannan makon ne da jaridar Lijin ta kasar Jamhuriyar Kamaru amince in ta jaridan kasar Jamhuriyar Kamaru masu bugawa a kasashen jere a yanzu dai sun fara nuna rashin jin daɗin su da zamtowar su a cikin kurafin inda Jamus na kasar Jamhuriyar Kamaru anda aka fara gasar sada ta da kasashen waje ungiyar ta ina mutum su lan zai fita ta kuka wani abin ku zo mu gani ba shine yasa suka fara korafi na ganin cewa ran ma suka tafi bugawa a can kasar Katara na cin kofin duniya wanda guda shekara 2023 nan ba abin da za su tabuka sai kuma jaridar Mutation ita kuma cewa ta yi kamfanin wutar lantarki na kasar Jamhuriyar Kamaru NAO sun fara gudanar da wani kamfanin din su ga al'umma na jan hankalin al'umma kasar ta Jamhuriyar Kamaru wajen gudanar da ayyukan su da za su yi domin inganta karfin wutar lantarki na kasar Jamhuriyar Kamaru kasancewa za su gudanar da waɗansu manyan ayyuka sai kuma jaridan The Guardian Post ta kasar Kamaru an ce kuma ta ce bayan jama'a na kasar Jamhuriyar Kamaru sun kame shugabannin masu dauke da bindiga da makamai a bangaren na ƴan aware yanzu dai kuma cocin Baptist na garin Banso da kuma asibitin garin yana cikin wani hali na rashin tabbas musamman mata bangaren yanayin tsaro a jahohin ƴan awaren guda biyu sai kuma jaridar Ekosante an da ita kuma ta ce hukumar lafiya ta kasar Jamhuriyar Kamaru za ta yi kokari na raba wa al'umman kasar Jamhuriyar Kamaru gidajen sauro kasancewar ana cikin tsakiyar damuna domin kar cutar zazzabin cizon sauro ya addabi al'umman kasar baki daya sai kuma jaridan Dusahir ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta rubuta mana cewar kantoman garin Mayo Banyo da ke jihar Adamawan kasar Jamhuriyar Kamaru Shasga ya ce akwai masu yi wa jam'iyyar LDPC ta shugaba Paul Biya zagon kasa a kalamar hukumar sa ya ce dole ne a yi kokari a dinke balaka da yake tsakanin ƴan jam'iyyar ta LDPC a wannan bangaren jaridar Integration kuma cewa ta yi kungiyar kasashen tsakiyar Afirka CEMAC sun fara gudanar da wani nazari na musamman domin yadda za su yi kokari na bullowa sha'anin noma da kiwo a kasashen nasu kasancewa suna buƙatar bunƙasa wannan ɓangarorin a kasashen tsakiyar nahiyar Afirka za mu kammala shirin da namu na wannan makon ne dai da jaridar da mai saje ta ƙasar Kamaru an da ita kuma ta gulmuta mana cewar kamfanin ruwan sha na ƙasar Jamhuriyar Kamaru kamar wata suna wani yunkuri na gudanar da inganta ayyukansu da kuma muhimmancin ayyukan ga kuma yadda za a yi a shawo kan matsalar ruwan sha wanda ake amfani da shi ne da kullum a faɗin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru
a gai da Malam Awul Garba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici
ƙungiyoyin
kare haƙƙin bil'adama sun buƙaci sauran ƙasashe da su bi sahun Amurka da wasu ƙasashen yammacin duniya da neman kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gudanar da muhawara a zamansa na gaba a shekarar 2023 kan batun haƙƙin ɗan adam na ƙasar a yankin Xinjiang da ke ƙasar Sin. Daftarin ƙudurin da aka gabatar a ranar Litinin ya samu goyon bayan Birtaniya, Canada, Sweden, Denmark, Finland, Iceland da kuma Norway. Ƙungiyoyin Uyghur fiye da 60 daga ƙasashe 20 sun yi maraba da daftarin. A jiya Talata, kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Sin, Wang Wenbin, ya shaidawa manema labarai a birnin Beijing cewa ƙasashen yammacin duniya da suka rattaba hannu kan daftarin ƙudurin suna amfani da hukumar kare haƙƙin ɗan adam. An zanci gawar wani lauyan Kenya da aka tuhuma da laifin ba da rashawa da kuma barazana ga shaidun waɗanda za su ba da shaida kan shugaban ƙasar na yanzu William Ruto. 'Yan sandan Kenya da 'yan uwan Paul Gicheru sun tabbatar da mutuwarsa a daren ranar Litinin ga kafafen yaɗa labarai na cikin gida. Har yanzu ba a sami abin da ya jawo mutuwar lauyan mai shekaru 50 ba, kuma kakakin 'yan sandan bai yi amsa kiran da aka yi masa ba. Hukumar kare haƙƙoƙin ɗan adam ta Kenya ta faɗa wa muryar Amurka cewa mutuwar Gicheru yayin da yake fuskantar shari'a a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa bisa zargin katsalandan kan shaidu abin takaici ne.
Masu raro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma, idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma yi zuwa shafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ma samu wannan shirin tare sai Salaman Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu yau da Rasmi ni Sarfi da Hashim Gumel nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.